ko sannan kuma da karin ya fita wato bayan nan da kamar shekara hudu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita wurin gare shi ta tunani mafi kyan cikawa da ambatan hailala aka ce aka kara hailala ɗari kuma wato bayan nan da shekara hudu kamar shekara hudu sai da hijira ta kai dubu da mai can dubu da mai can sai haskace haskacen shari'a suka bayyana ga Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu sai asirin yardar Allah suka bayyana nan gare shi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu fata ya fifinci kulla arifi duk wani masanin Allah kila hayrati a baki ɗayan alheru a dukkan alheru saboda zama wasa shi yana kamfatowa ne min manba'il ma'arifi daga matsugar sanne shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan tsaye yake kamfatowa daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kwarara da sani wanda yake na binni sani wanda yake na binni ba sani na duba ba ko sani na karatu ba a sani wanda yake na binni
wala a sani shi
abin wanne a ce girgije wanda yake ya kwararo daga tsoron ruwan dutse wani fana kwararowa ruwa daga tsoron ruwan dutse yanda wato ya zama ilimai na duniya suna kwararowa daga Shehu Tijjani a wannan wakacin wani kwararowa ruwa daga tsoron ruwan dutse da yawa aya Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ya fassara ta a wata rana da abinda baki ɗayan fagen waɗanda suka gabata ya zama ya takaita daga gare shi abinda baki ɗayan magabata ba su fassara shi da shi ba da yawa hadisi wanda yake ma'anarsa mai zurfi ƙwarai Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fassara shi har hasken sa ya zama ya bayyana har hasken wannan hadisin ya bayyana da yawa bayani magana ta tabbata ga wannan shehu mai girma wadda ya warware da wannan maganar tasa nuni na waliyyai da suka gabata wanda ake ganin rikitarwarsa ya bayani ya zamo abin ya fito fili
ne
mutane suka haɗu ya tona ho suna zuwa ga Shehu Tijjani min al-aqdari daga sassa kuwa daga ko ina don san asirran da Allah ya bayyana a hannunsa domin san asirran da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a hannunsa sunniya daga wanda suke nufin karɓar ɗariƙar shehu a sunniya wadda take ta sunna ce da kuma mai zuwa kallo bahajatahu kwarjinin shehu mai zuwa kallon kwarjinin shehu a sunniya wadda take maɗaukaciya wasu kawai zara suna shehu suke zuwa kallo saboda abinda Allah ya bayyana gare shi yanda baya aka faɗa cewa alshirihi bi sayyidil ibadi Shehu Tijjani yayi kama da shehu da manzo sallallahu alaihi wasallama zaka gan shi kamar ka'aba wadda take a ɗaukakawa yanda mutane suke zuwa ga ka'aba ta ko ina to haka mutane suke zuwa ga Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ranar da ake tsawafin ifara da ita ko ko kamar ranar arfa ka ga Shehu Tijjani kamar arfa a ranar arfa ko ta ina mutane kwararowa su wanda yake mai arzikin yana tsinkayen hasken Shehu Tijjani wanda duk Allah ya nufa cewa mai arziki ne to yana tsinkayen hasken Shehu Tijjani wanda yake jahili ko mai taurin kai shi ko yana dindini daga gare shi yana dindini daga gare shi. Dukkan da mai san bukatu ya zo ga shehu Tijjani, wato hajjatin jam'in hajjatu ne, haji bukatu, ana kuma jam'in akan hajjatu ko hawa'idu, don wannan jam'in hajjatu ne, ko haji ko hawa'idu ko hajjatu, hawa'idu wato ya fi yawan takasiri sai haji sai kuma hajjatu. To zai sami shehu Tijjani kamar mamakon ruwan sama wanda yake mai yawan zuba, wanda yake tsattsarkacin fitawa, zai samu shehu Tijjani tsattsarkacin fitawa ne da halitta tsantsan rahama, tsantsan tausayawa. Ubangijinmu ya girmama wannan al'umma da shehu Tijjani. Ubangijinmu ya girmama wannan al'umma Muhammadiyya da ya bayyana shehu Tijjani a cikinta. To alhamdulillah. Ba dole ba ne tunda da zara an yi ciniki an siya nasiyar ciniki ya zarci. To amma saboda yana dama aka shi ne siyarwar ya yadda ya mayar masa da kuɗinsa ya karɓi kayansa. To shi ma wannan zai zama sababbin wato a gafarta masa zunubansa. To Abu Dawuda ya ruwaito wannan hadisin da Ibn Majah, Ibn Hibbana ya inganta wannan hadisin da Hakim Abu Abdullahi. To alhamdulillah.
ثم إلى قاسم مدينة الفخر ونأتي
جعانا
وعانتي آن 13 وزجنت ببهجة الجاني في العلم
في العام
في العام السادس رجيء الثاني وبعد ذلك نحو شهرين عمر تلميذه الربيع علي الأمر بجمع ابن جواهر المعاني عن ابن سيدي بني عدنان صلى عليه منزل القرآن والآل والصحب مدى الأزمان.
عليكم معاشر الأحباب ما شئتم الدهر بذل الكتاب
عن ابن كان جمعه وامره وقدر الامام حق قدره وما يفارقه بالجنسات يرى ان الخلا الشيخ ليست تلوره وليس في ذلك اني شك وخالفي ليس
وحالكي وخالكي
وليس فيه حق وسلم هذا غدا غوثا رشيد رشيد خليفة عن المحيمين المدين
ولو بعت شكرا رسل المحرم يا كنتي 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 رشي كان سبب أحد السيوني.
نعم. ثم إلى فاسن
تسنوكما زعنا زعنا شوياي تفي دب أبو سمجون يا بل أبو سمجون إلى فاسن إزوى فاس
مدينة الفخر
ودى كو مدينتي ودى يكي ودى تكي جرما قرينة الفاري قرينة جرما قري وندى يكي ديك عن نبني يكفاشي. Sayyidina Idris na biyu, ɗan Idris na farko, ɗan Abdullahi al-Mahar, ɗan Hassan al-Musanna, ɗan Hassan al-Sibdi, ɗan Sayyidina Ali. To shi ne ya kafa birnin Fas, wato a ƙarni na biyu daga hijira. A ƙarni na biyu daga hijira aka kafa birnin Fas, kuma tunda aka kafa birnin Fas sai ya zama gari ne na ilimi, gari ne na manyan waliyye, gari ne na ilimi, gari ne na manyan waliyye, masana Allah. Tun tana tsohuwar Fars har aka ƙara faɗaɗawa ta sake kafa wani garin, yanzu ya zama kamar gari uku ne ma ko huɗu a Fars ɗin daban-daban da tsohuwar dai asalin ginin shi Maula Idris Sanana, inda kabarin sama a nan yake, kabarin Maulana Idris ɗin a nan yake. To, a shekara ta 13, a shekara ta 13, to wato shekara ta 2013, yau shekara nawa kenan? shekara ta nawa kenan? Za a kauye na. A to Allah ka kauye na. A nan za ka dawo. Nan za ka dawo. A nan ruwan ka ai saboda Hassan. Sai wata ɗaya a kai. Sai wata ɗaya a kai. To. Kaga shi yasa ai da wata ɗaya kenan a kai ko tun da rabi usani ya mutu ko ma har da kwanaki ko da wata ɗaya har da kwanaki a kai to ba to san da shehu ya zo ya je wajen sarkin magarib shi ne maulana Idris ka maulana Sulaimanu ya masa bayani maulana Sulaimanu ya karɓe shi da girmamawa shi ma dai wannan maulana Sulaiman ɗin sharifi ne zuriyar Idris ɗin ne kamar yadda shehu Tijjani yake daga zuriyar maulana Idris shi ma wannan sarkin daga zuriyar Idris a darisawa ne to ya karɓe shi da girmamawa sai wato ya girmama shi kwarai-kwarai ya zamo yana gabatar da shi kwarai-kwarai a kan dukkan lamura ya sallama masa ya kawo wani gida ya bashi ya ce ya zauna shehu Tijjani ya ce shi ba zai zauna ba sarkin nan yi masa bayani ya ce wannan gidan kakka ganshi haka ba na sarauta ba ne ga dasa ne daga wajen kakannin kakannina abu ne wanda yake mulkinmu shi ya sa ba wata shubha a ciki sannan daga ba shehu Tijjani ya je zauna a wannan gidan darul mirayati kuma bayan ya zauna ya ce da wani sahibinsa ban zauna a gidan nan ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya min izini cewa in zauna din kuma ya umarce ni da wani abu da nake yi shi ne wasu cikin sabansa suka ce sun san duk wata shehu Tijjani yakan sai gurasa mai yawa ya sa a raba wa almajirai wannan na musamman bayan cewa dai gidan shehu Tijjani daman baya rabo da abinci ko yaushe a cikin dahuwa ake to amma akwai wannan da yake na musamman sai yasa ake zaton cewa wannan wato shehu Tijjani yana duba kimar da wannan gidan za a yi hayarsa idan da kamar na haya ne to shi ne yake sayan gurasa da wannan kuɗin ya raba ga almajirai to kuma san da shehu ya nufin gina zawiya shi sarkin ya nufin ya taimaka amma shehu Tijjani bai karɓi wani taimako daga gare shi ba yake ta wannan zawiyar lamarinta mai tsayawa ne da Allah to kuma wannan wato da shehu Tijjani ya ce bai zauna a gidan ba sai da izinin manzo to daman abu ne wanda yake ba sabon shiga ba ga waɗanda suke masana Allah manyan masana Allah su da yawa duk abin da za su yi sai da shawaran manzo sai da Abdulkadir Jilani yake cewa ma tazawwajtu hatta qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaj ni din nan kai gani ban yi aure ba sai da manzon Allah ni da shi yake min kai aure ka je kai aure sannan ne aure shi yasa wanda suke manyan bayan Allah duk abin da za su yi sai daga izini na musamman daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akwai izini wanda yake amin to amma mu ne yake isa da izini amin mun yi kokari sai ya zama iya kama mu isa da wannan izini amin domin ga shi fanki hu ma da bala kun nuna nasai masu na rasula amma kaga shi cewa ya a'a sai da aka yi masa izini na musamman cewa ta zawwaci ka je ka yi aure to bayan wannan bayan shehu Tijjani ya sauka a birnin Fas da kamar wata biyu kurera to ya umarci almajirin sarari ya sa kurera ya ce kurera wanda yake jajje wanda yake abin yarda da shi Al-Ali ɗan Aliyu Nil-Abar shi ne Sayyidina Aliyu Harazin Nil-Abar wanda yake mana garce amma tilmizahun rira Aliyu Nil-Abar shi da Aliyu suna ne wanda yake sarrafa ko ba illa da za illa ɗaya ce kawai a cikin sa ita ce alamiyanci, bayan alamiyanci ba wata ta biyu da za ta hana shi sarrafa, ba ajamiyanci bane, ba muannasi bane, ba komai ba, sai alamiyancin kawai. Da cewa ya tara littafin da ake kira jawahiral ma'ani, lu'alu'ai na ma'anoni, lu'alu'ai wa'inda suke zaɓaɓɓu, lu ma'anoni wa'inda suke manya. An izin sayyidi bani al-adnani, ya bada ya umarci almajirin nasa ko kan cewa ya tara littafin nan jawahirul ma'ani daga izinin shugaban talikai, wato shugaban ƴaƴan adnanu, shine manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne ya yi umarni da a tara wannan littafin, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tara wannan littafin.
Sallallahu
alaihi
munzilul
qur'ani, kuma yana da saukar da qur'ani ya salati gare shi da alayensa da sahabbai matikan zamanai, matikan zamanai.
Alaikum ma'ashar ahbabi,
na umarce ku ya ku jama'ar masoya, matukar rayuwar ku, matukar zamani bizar kitabi, ku lizimci karanta littafin nan, ku ta karanta littafin nan na jawahirul ma'ani, domin akwai waliyai manya da suka ce wanda ma duk ya lizimci karanta shi to ba makawa zai zamo maftuhi, za a yi masa fatahi a halara Allah gwargwadon matsayinsa, zai samu fatahi a gwargwadon matsayinsa, saboda duk ilimai na ɗariƙa suna cikin wannan jawahirul ma'ani. Yanda maulana Shomal Atiku yake faɗa, ulumu abul abbasi shehil akadiri hawaha bila faharin kitabul jawahiri. Shomal Atiku wajen kasidosa guda uku duk akan jawahirul ma'ani, da ita wannan ra'iyar da ya matukar bayani akan jawahirul ma'ani, irin abin da ya kunsa ulumu abul abbasi shaygil akadiri ko kurbil akadiri hawaha bila faharin kitabul jawahiri. Ilman shehu Tijjani wanda yake shine shehin waliye littafin jawahirul ma'ani ya kunshe ta. Muna faɗa haka muna maso godiya ga Allah, ba wai dan cika baki ba, ba wai cika baki ba, godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. To
an yi taha
wa wa amalu wa amrihi, to an izini da jam'uhu, an izini daha wa amrihi jam'uhu, tara wannan littafi na jawahirul ma'ani daga izinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam da kuma umarninsa, shi ya umarni a tara, shi ya izini a cikin a tara din aka tara. Wa qaddir al-imama, ya kamata kai muridi ka san matsayin shehun nan, wanda abinda duk zai yi sai da izinin manzo sallallahu alaihi wasallam, duk abinda zai baya gaba gadi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kaza, yi masa izini, haka kadari shi ka san matsayinsa, hakikanin matsayinsa. Wanda duk ya tsinkaye jawahirul ma'ani bi insakin, in dai da adalci, ba wanda yake hasada ta shiga zuciyarsa ba, ko san girma ya shiga zuciyarsa ba, ya zamo ya duba ne dan Allah yana neman gaskiya, ya duba shi ne dan neman gaskiya.
Yara inna khilala shekhu,
yara zai ga
inna khilala anna khilala,
ai inda yake inna ta zo a mafuli, ai sai ai mata nasara. Yara anna khilala shekhu, zai ga cewa ta dodin shehu Tijjani babu irin ta a sauran mutane, babu irin ta a sauran mutane, sai ka ga ilimai dewa da sanin Allah da sallamawa da tsananin koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk za ka ga wannan a jawahirul ma'ani.
Walaysa fi zalika indi shakku,
fi zalika walaysa fi zalika indi shakku, ba kokonto a cikin wannan a wajena ni, inji sai da Tijjani mun baba yake cewa bana kokonto a wannan.
Wa
haliki, na rantsa da Ubangijin da ya halitte ni, ba ƙarya a wannan magana, gaskiya ce. Shi yasa manyan masana, wato a cikin sabon shehu Tijjani, suke cewa ai wannan littafin duk inda aka ajiye shi ma albarka ba ta gushewa tana kewayo da wajen, kuma wajen zai zamo abin kiyayewa. Aka ce kuma an jarraba, an gwada, an tabbatar da haka. Ya za ka yi ma'an ba da wani ma'ani a wajen ka kai kokari ka nema ka aji. To, alhamdulillah. Nan? Shi ne masaukinsa, a nan ya sauka kokari, a nan mara. To, ne? Ai, wato gida ne kamar asali na taimako, da an gina kamar dan taimako ne. To, Allahur Rahmanur Rahim. To shi ne wato maharami ga Dr. Rashid. عن كل الوراء هو النبي ما وراءه وراء من بعد ذان رارا بهاء فهرا وسهلا وحين مات شيخ السجان Muharram na shekarar da take bin wannan zuwansa ba fab, wato shekara ta 1014 kenan. Gada Shehu Tijjani ya zamo gautan gauti Rashid shuriyayye khalifatan khalifa anil muhaimini, daga Ubangiji wanda yake mai shaidawa akan dukkan halitta, Al-Majid mai girma. Wato a wannan shekarar a watan Muharram aka ba Shehu Tijjani matsayin wato ƙurbaniyanci, ya zama ƙudubi mai girma, ya zama khalifa daga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To, an baiwa shehu wannan matsayin da Arafa, a Arafa kuwa Shehu Tijjani ba wai yana Arafa ba, yana Fas, amma kuma a Arafa, a filin Arafa aka ba shi wannan matsayin. Yanda ake faɗa, wanda yake ƙudubi yana da zatoci 360, wanda duniya da lahira gaba ɗaya da abinda yake cikinsu zati ɗaya ne kawai daga zatocinsa, shi wanda yake ƙudubi. Shi yasa ba mamaki ya zama yana Fas ɗin, kuma aka ba shi kuma a Arafa ɗin. Ga wannan zatinsa ana gani a Fas ba, bai tafiya ba, bai je ko ina ba, amma kuma a Arafa aka ba shi wannan matsayin. Hakawu man haqaqahu, haka wanda ya tabbatar da shi wa Arafa ya san shi ya haƙaito, wanda yake sun sani haka suka faɗa. Bayan wata ɗaya da ‘yan darare, wato a watan safar kenan, a watan safar kenan, bayan rabawan watan safar, shi yasa yake bayan wata ɗaya bayan wata ɗaya da kwanuka irtaka, Shehu Tijjani ya samu hauhawa ila maqamihi, zuwa matsayinsa al-azizul murtaka, wanda yake muwiyar hawa. Ba wani waliyi wanda ya hau shi in ba Shehu Tijjani ba, baki ɗayan waliyi ba wanda ya hau, wanda sai dai Nazifi yake faɗa ya ƙutatu farida ne wannan matsayin. Da a ce wani abu da yake cikinsa ko da gwargwadon zarra, zai bayyana ga sauran waliyai gaba ɗaya sai su narke, domin ba za su samu ɗaukansa ba, ba za su iya ɗaukansa ba. A feshi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, shi aka keɓanta da samun matsayin ɗaukan wannan matsayin ta wanda yake abin koyewa daga dukkan halitta in ba annabi ba, banda annabi ba wanda ya san wannan matsayin, ma wara ahuwara ba wani abu bayansa. In dai a matsayi ne na walittaka, to ba wani matsayi bayan wannan, shi ne ƙarshe. Ba wanda ya same shi sai shan tijjani. Waliyyacin farko suke ta ƙoƙarin wato ko za su same shi, saboda an ɗan musu ishara ga wannan matsayin, wanda suke manyan su an musu ishara ga wannan matsayin. Shi yasa wato Sayyidi Ali Tirmidhi, Hakimu Tirmidhi, shi ne wanda ya fara magana akan wannan matsayin, wanda shi ya yi wafati tun hijira na da shekara 320 san da ya yi wafati. To Allah ya masa kashafi ya ga wannan matsayin, ya ga wasu abubuwa da yawa da suke banci wannan matsayin, har yi littafinsa Khatmul Awliya'i, wato a kan cikamakin waliyyi, wanda da yawa wannan littafin a garinsa sai aka tashi, a garinsu aka tashi ana masa inkari cewa wannan abin da ya faɗa a wannan littafin ba zai taɓa zamowa gaskiya ba, saboda yana neman ma kamar a wato wajen fahimta waɗansu suka ga kamar ya fifita matsayin waliyyi kan matsayin annabi. Aka yi masa inkari abin da ya sabauta fitarsa daga garin, littafin ma gaba ɗaya ya ɗauka ya jefa a wani kogi, a wani babban kogi. Sai Allah ya kaddara wata kifi ya haɗe littafin. Littafin ya daɗe a cikin wannan kifin, sai daga baya kuma Allah ya nufin bayyana littafin, aka yi izini ga wannan kifin ya tofo littafin, aka ɗauka aka zama ana amfana da shi. To sai dai Hakimu Tirmidhi shi ne farkon wanda ya fara nuni zuwa wannan matsayi, wanda shi tsakanin wafatinsa da haihuwar Shehu Tijjani sai da aka samu shekara 830 bayan ya mutu kafin a haifi Shehu Tijjani. To sannan daga baya kuma waɗansu waliyan da yawa sun yi nuni ga wannan matsayin, kamar su Sayyidi Ibn al-Arabi ya yi nuni ga wannan matsayin, har yake sa ran ko zai zamo Allah ya bashi wannan matsayin. To amma a ƙarshe dai duk da mutuwarsa aka tabbatar masa da cewa wannan matsayin ba nasa ba ne, na wani waliyi ne. Aka yi masa mukashafa ya ga wanda za a ba wannan matsayin, yake ya gan shi da shi abin numfa, sun yi ido bi da shi a alamul gaibi a Fas. To haka waɗansu waliyan da yawa dai sun yi ƙoƙarin ina ma a ce wannan matsayin su za su samu, amma dai ba su samu ba, sai shi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ne aka tabbatar masa da wannan matsayin. To wato shi yasa ashe a watan Safar ba kawai an haifi Shehu Tijjani ba ne radiyallahu ta'ala anhu a watan Safar, haka nan ma isassa matsayinsa wanda yake mafi ɗaukaka, to shi ma dai a watan Safar ɗin ne, isassa ga matsayinsa mafi ɗaukaka a watan Safar ɗin ne. Wasatar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi tafiya ila Sahara, zuwa Sahara daga Fas da kansa kuwa min ba'diza, bayan wannan mirara a maimaice kafin ya wafati ya yi tafiye-tafiye zuwa Sahara, yakan je ya dawo, yakan je har garin su, garin haihuwarsa Ain Mar da kuma wasu wuraren dai a cikin Sahara, amma dai duk tafiyar da yake Fas ita ce ya rike ta mazauni. Sai dai daga baya Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi niyyar cewa ya tashi daga Fas ya koma Baitul Maqdis ko kasar Sham da zama, saboda abin da ya zo daga cewa ita ce mafi yawan garuruwan Allah albarka, cewa mafi yawan annabawa ma daga can ne, kuma cewa ma'adima a can zai sauka, a can zai bayyana, a can ne annabi Isa zai sauka, da sauran dai abin da aka faɗa cewa nan ne mazaunin manyan waliyyi. Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya niyyar ya tafi zuwa Sham ya koma can da zama, ya haɗa kayansa gaba ɗaya. Sai waliyyai na Maghrib suka taru suka kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ba sa son a ce Shehu Tijjani ya tashi daga cikinsu. Sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Shehu Tijjani ya haƙura ya zauna a nan. Sai har Shehu Tijjani daga ƙarshe yake cewa lauma hakullahi ta'ala la da'uka ala awliya'il Maghrib, in ba dan tsoron Allah ba da ne wa waliyyan nan na Maghrib da suka jawo zamana a nan bayan na niyyar tafiya da nemi su addu'a. da sun ga addu'ar da zan musu, to kuma ya so su janibe ya zauna ya ci gaba da zama a fasdin ya karasa rayuwarsa a nan. Yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya zauna, to a nan ɗin da ya zauna, to wato sannan zukatan sahabbansa suka munna ƙwarai ƙwarai, domin da yake zai tafi Sham ɗin sahabbansa na Nifas da na ƙasashen da suke daura da nan da hankalin su ya tashi sun rasa yanda za su. To a ran shehunmu Al-Aliyu maɗaukaki a fifiko, wanda yake maɗaukaki ne a fifiko da daraja, hawa baha an kahala, hawa baha an kahala, wa'annan haruffa ramzi ne ga rayuwar Shehu Tijjani a nan, wato ha'i takwas ga wawi shida in ɗaka haɗa ya zamo nan kenan sha hudu, ga alif sha biyar, ga ba, ga ha'i, ga alif takwas in an haɗa nan kenan 23, ga kafi 20, 43, ga wannan alhamza ɗaya 44, ga wato ga kuma ha babba biyar, wato 40, wato watan ya a 10 take ya zamo 50 da 5, wato hawa, wato ha'in 8, wawun a 6, 14, gaya ya zamo 24 kenan, gaba a 2, ga ha'i a 5, ga alifi 1, ga 1 alifin alhamza ya zamo 9 kenan, ya zama 9 kenan, in an haɗa ga 24 ga 9 33 kenan, 33 kenan, ga kati wato ya zama 50 kenan ko da 3, to ga ha babba ya zama 50 kenan, 58, to wancan alifin na hawa mu lissafa 11, mu kama rage 9 kenan a lissafin, ya zama 9 kenan, ya zama 49 ko, ga lani 30, 79, ga alifi kuma kahalan ya zama 80 kenan ko, wancan alifin na hawa ɗaya a ɗaya yake, wato shekara 80 Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya rayu a duniya. To lokacin da shehinmu wanda yake ma'abucin ɗaukaka ya wafati ya koma ga Allah, matan imamul arifu rabbani, in aka lissafa wa'annan sai a ga shekarar wafatin shehu, nini 40, ga alif 41, ga ta 441, ga alif 442, 442, ga lamalik 31, 273, 273, ga nini 40, 313, ga kuma alifi 314, ga mimi wata dai 40, nan haɗa 300 da nan kenan 354, 354, ga alif 355, ga lani 385, ga kuma ra 200, 500 kenan da 85. To ashe imamul arifu ko al arifu, wato mimi 40, alif ɗaya ya zamo 41, ga ta 441, ga alif 442, ga lamalif 31, 441, ga alifi 442, ga 31, 473, 473, matali, ga nini, ga wani alifi ga nini 81, 81, in an haɗa da 474, ga 81, ya zama ne kenan 500, to da 50 da biyar ko 555 matar imamu kenan ga alif ga lam ga aini 102 aini 70 lami 30 ga alif biyu ya zama 102 kenan sun hada 106 kenan da 57 ko 157 ga lura 208 ga fa 80 937 ko 937 ga alif 940 kenan ko 7 ko da 8 kenan ko ga kuma nan 30 909 kenan da 78 ko 978 kenan to ga ra 100 ga kuma ra 200 179 to ga ba biyu ya zama nawa kenan da 80 kenan to ga nini 50 an hada nawa kenan 230 kenan ko to shekarar da ya wafati kenan a can baya mun ƙara koma saboda wannan yar ta ƙarshe ta a matsayin goma take 230 san da ya wafati 230 san da shoti jani ya wafati wato shekara 200 ba nawa kenan 203 kenan ko 203 kenan
da shekara biyu da shekara biyu
me kuma ya ke cewa ya ga wani kuli kashi shehu tijani wata addu'a wata bukata da Allah cewa yana nema da Allah ya haya shi a duniya shekara 80 irin cewa yana nema a bashi shekara 80 ya ce la'alla a tsirin haka saboda abin da ya zo a fashin hadisai cewa duk bawan Allah da yake an raya shi ya zama ya rayu a cikin ibada har ya kai shekara 80 to idan yau idan a wannan daga ubangiji zai ce da mala'iku gaba daya da masu ayyuka ba su rubutun aiki kyakkyawa da masu rubutun aiki mummuna duk ku je ku huta ko masu rubutun aiki kyakkyawa ku ci gaba kawai da rubutun duk abin da ku san yana yin kyakkyawa ba kar ku saurara sai yayi ko bai ba ku ci gaba da rubutawa ko kuma masu rubutun aiki mummuna to kun tashi daga aiki ba wani aiki da za ku sake rubutawa a kansa ko kuma masu rubutun aiki kyakkyawa ku je ku ci rubutawa kar ku tsaya sauraron wai sai yayi wanda duk ya kai shekara 80 a cikin bin Allah to haka aka ce ake fada wa mala'iku cewa masu rubutun mummunan aiki su tashi masu rubutun kyakkyawan aiki su je kawai su ci gaba da rubutawa ba sauraro to shoti jani radiyallahu ta'ala anhu ya bari daga ƴaƴa bayansa dan jin kaidan tausaya wa bayi ya bari ƴaƴa biyu maza waɗanda suke dukkaninsu zanguna ne ga masu gangarawa guri ne da za a gangara a samu sanin Allah wayannan ƴaƴan guda biyu na Shehu Tijjani shine Saidi Muhammad al-Kabir babban ɗansa da kuma ƙaninsa Saidi Muhammad al-Habib to shi Saidi Muhammad al-Kabir bai daɗe ba bayan wafatin Shehu ya yi wafati Shiku Sayyidi Muhammad al-Habib shi yayi tsawon rai ya rayu fiye da shekara 30 bayan shehu. To kowanne a cikin su kamar tauraro ne wanda yake mai yawan haske. Kowanne a cikin su ya bayyana matukar bayyana, ya daukaka matukar daukaka, ya daukaka matukar daukaka, ya fifici duk wani mafifici a wajen sanin sha na hakika, a wajen sani na hakika. Rihani ka gansu su biyun kamar dawakai ne biyu a fagen gudu, a fagen tsere, lissabki ga tsere, a fagen tsere, yajiriyani da fiye gudana filmer mari a fagen tsere, fagen sukuwa. Kowanne a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa sanin Allah. Kowanne a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa sanin Allah. Inda Ubangiji gare shi bayana sifa, ya mamakin wannan sifa babba a ce manzon Allah ya lamince ma wani abu babban abin nema ga wanda suke masana hakika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince alheri mai yawa gare su, wanda duk ya je wajen su ko yayi sai su bai taba tadewa ba, ba inda za a yi tade. Sai kansa ne wannan waken ya dade wajen Sayyidi Muhammad al-Habib, sai dai zama abokin sa kware, almajirin sa kware, abokin sa kuma. Dan an ce ma wato shi Sayyidi Muhammad al-Habib shi ya umarce shi da wannan littafin. Sayyidi Muhammad al-Habib dan shehu shi ya umarce shi da wannan littafin. To sai alhamdulillah sai karɓa da gabatun Sayyidi Muhammad al-Habib din yaji. Ato ya ban zuriya ba, bai ban zuriya ba, zuriyar Shehu Tijani daga wajen Sayyidi Muhammad al-Habib ne. Zuriyar Shehu Tijani gaba daya daga Sayyidi Muhammad al-Habib ne. To
wala kuma zangina khaira ajma'a jamma, na'am khaira jamma, ma fara man ata'u ma wa amma, wa kullu man adraka min zurriyyati bi wada maqaman saliyan kabuniyati ala yadi rasul sayyid al-arab hazban jazban ila sharti murawala tadawwi wa ma la istikai al kunuji fardala fi kawrati kawrati al alam bin nisbat ila wa min zaman ahmad al muqtari lahum dinahu jihad al dar lahum dinahu jihad al dar خادمهم
تسبح البحار
له وما فيها كذا الأشجار نعم ويدخل الجنة من حيث التقى لأجل خدمة بني المنتقى نعم في ألف ألف مرأة ورجل يشفع من بني أبيه بلوني وكم لهذا الشيخ من ترى ولهما بنين
خير الجنة
خير الجنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من شيء الحين بيوم لتعيش وتجاري انه لا يوم سيد محمد الكبير وكما كان سيد محمد الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من شيء الحين بيوم
ما خاب من أتاه ما
والذي يجي وجنسه أما إن فيه
نعم
ما خاب بعد ذائيتك والذي يجي وجنسه وإن فيه بعد ذائيتك
نعم وكل من أدرك من ذريته يقدام أعلم
وكل من أدرك إذا من جاء سبلك من ذريته ومن جاء سبلك إذا ذريه شعب كتاني جل تعالى عنه
ala yadi rasul sayyid al-arab
lita'allukum manzuru wa man la rababa da haifai gaba ta.
Na'am. Jazban
ta fuskar jazba a sai ya yi wani aiki ba.
Ila shar'in
ba wani shar'i ba.
Yura wala sabab.
Da za a gani wala sabab ba wani sabab ba.
Na'am. Amma Allah ya tsaya da kunuzi.
Abin da shi ya tabbata a muhallala.
Wala.
Ko da wani bayan ko ma'anya bai tabbata ba ga mafaci kunuzi. Mafaci kunuzi sunan wa'ansu ne daga waliyyai. Wanda su matsayin su ko ne ka kasa yake da kudi. To amma ko wasu abin da su suka sani ko suke tare da shi wanda shi ta nan kudurin kansa bai da wannan. Eh matsayin su ne kai matsayin kudi ba. Amma kuma tare da haka suna da wani abu na su wanda yake bance su wanda shi kansa kudi bai wannan abin bai same shi ba. Bai same shi ba. To su wa'anda ba ba su kudurin ba su da koda bayar da ke.
Shi kauratul alim.
A cikin kewayen alimi halittar
nan.
Dan aka dangana. Ya abin da shi wanda yake ya isa balaga da zuri ya shi ki jani yake sa abin da za a ba shi su wannan gaba ɗayan abin da aka samu abin da aka ba su bai wuce kamar kwaye ko maiya ka kwatanta ta da duniyar nan gaba ɗaya yadda ta yau.
ومن زمن أحمد المختار نعم له من جناه ملم هذا الدار
جناه سام غلاك عليه بهذا الدار
هذا الدار
أولا جدا لدنيا من رمان أحمد المختار ينا أكبرنا من ذلك صلى الله عليه وسلم أبن ذات يلا من شمس من ذلك صلى الله عليه وسلم يلا من شمس ذوي الشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه cewa nan duniya za su zamo a cikin wadata a cikin rukun alheri ba wani a cikinsu da zai zamo ya rayuwa da kazai
fadimuhun
wanda ya sa yi mutum hidima
da fadimul biharu
ko kuma a gaba ɗaya suna yin tasbihi da saboda shi tasbihi da kogunan suke da abin da yake cikin kogunan duk shi ake rubuta wa
zaki wa ma fiha kazal
kawaliha da ko abin da yake cikin kogunan
na'am kazal ashjaru
haka nan bishiyoyi duk suna yin tasbihi da abin da suka fada